Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM, kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji bayanin da wani ƙwararre a sha'anin tarihin Afirka ya yi game da taron tarayyar Afirka da aka kammala a ƙasar Habasha, inda aka duba hanyoyin da suka kamata a bi don warwar matsalolin matasa a nahiyar ta Afirka. Bayan haka kuma za ku ji cewa Najeriya ce ƙasa ta biyu a duniya da ke da yawan masu cutar da ke karya garkuwar jiki da ake kira AIDS a takaice, a cewar ƙungiyar NEP wanda ke nan Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kun gamsu da matakan da ake ɗauka wajen magance cutar da ke karya garkuwar jiki wadda ake kira SIDA. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai kun ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau 4 ga watan Yuli, Amurkawa suke bukukuwar ranar samun yanci domin tunawa da yancin kai daga mulkin Ingila, yayin da miliyoyin Amurkawa suke bukukuwan cikar shekaru 241 da samun yancin kai a duk fadin ƙasa. Hukumomin tsaro suna can suna ɗaukar sabbi da matsaffin dabarun tsaro da aka sani domin tabbatar da kare lafiyar jama'a. A birnin Boston da ke jihar Massachusetts, inda Amurkawa suka kaddamar da gwagwarmayarsu ta kwatan yanci daga turawan Ingila, 'yan sanda sun girka wani jirgin sama maras matuki da ke tsaye a wuri guda a sama domin sanya idanu akan mutane rabin miliyan da za su taru domin kallon wasan wuta ko knockout da za a yi. A birnin New York kuma 'yan sanda sun cika wasu motocin tifa manya-manya da yashi, suka ajiye su a kusa da wuraren da jama'a za su taru domin kallon wasan wuta. Jama'a suka ce za su girka waɗannan motocin ne masu yawa saboda abin da ya faru a birnin Nice na Faransa a watan Yulin bara, inda wani ɗan ta'adda ya take ya kuma kashe mutane 86 da wata mota lokacin bukukuwan wasan wuta irin wannan a birnin. A nan birnin Washington ma, hukumomi sun yi ɗamara ko da za a fuskanci irin wannan hari da mota a lokacin faretin da tuni aka soma shi da kuma wasan wuta da za a yi idan an jima.
Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙona tan 60 na magungunan jabu da aka kama a ƙasar a cikin wannan makon. Wani jami'in kwastam na Kamaru, Marcel Kamgen, ya ce waɗannan magungunan sun haɗa da na warkar da ciwon sukari da hawan jini da sankara ko daji, kuma an shigar da su ne domin sayarwa da jama'a akan wato a kantunan magunguna da kuma gefen hanya. Ya ce waɗannan magungunan na jabu suna da matuƙar hatsari ga lafiyar jama'a, kuma suna iya kashe masu amfani da su. An shirya ƙona magungunan ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke shirin hallara a ƙasar ta Kamaru domin yin taro akan matsalar magungunan jabu a nahiyar Afirka. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar Kamaru, Jackson Kamga, ya ce irin hukuncin da dokokin ƙasar suka tanada akan masu sayar da magungunan jabu baya da tsananin da zai iya zamowa hannunka mai sanda ga duk masu shirin shiga wannan mummunar safarar.
Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Koriya ta Arewa ta ce ta sami nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango, wani muhimmin cigaba a ƙoƙarin ƙasar na haɓaka makaman nukiliyar da take duk da jan kunnen ƙasashen duniya. Wannan makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman da ke kusa da bakin iyakar ƙasar da China a Arewa maso gabas ya fada a cikin yankin ruwan tekun Japan, ya kuma girgiza 'yan siyasar Japan din tare da tabbatar da cewar China ba za ta iya hana Korea ta Arewa yin abin da take so ba. Dazu kuma gidan talabijin na NBC News ya ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka guda biyu suna fadin cewar Amurka ta yi imanin wannan makami mai linzami da Korea ta Arewa ta yi gwajinsa a cikin daren Litinin mai cin dogon zango ne. Harba wannan makami mai linzamin da Koreya ta Arewa ta ce zai iya kaiwa ga ko ina a cikin duniya zai ƙara matsin lambar da ake ma ƙasar China kan ta ƙara ɗaukar matakan takunkumi masu tsauri kan Koreya ta Arewa. Sai dai kuma ba san irin martanin da Koreya ta Arewa za ta iya maidawa ga wannan ba. A yau Talata, Prime Minister Shinzo Abe na ƙasar Japan ya ce wannan gwaji na baya-bayan nan ya nuna cewa irin barazanar da ake fuskanta daga Koreya ta Arewa ya ƙaru.
Daga ƙarshe gwamnatin tarayya na Amurka ta kare matakan takaita shigowa Amurka daga wasu ƙasashen musulmi shida, ciki har da hana kakanni da sauran 'yan uwa na nesa izinin zuwa wurin 'yan uwansu da ke nan Amurka. Gwamnatin ta faɗa cikin takardun da ta gabatar gaban kotu jiya, Litinin da Maraice, cewa wannan mataken na takaita shigowa Amurka daga Iran, Libya, Somalia, Sudan da Siriya da Yemen yana kan hanya, kuma an tsara shi ne bisa manufofin da aka daɗe ana amfani da su ƙarƙashin dokokin shige da fice na baƙi a Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala taron tarayya Afirka na 29 a birnin Addis Ababa na kasar Habasha, inda shugabanni daga kasashen Afirka suka duba hanyoyi da matakan da suka dace a ɗauka wajen warwar matsalolin da matasa a nahiyar Afirka ke fuskanta, kamar rashin aikin yi da kuma talauci. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
A gurin wannan taron, muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Sami Osinbajo a matsayin shi na shugaban kwamitin sulhu da tsaro na Majalisar Tarayyar Afirka ya bayyana cewar akwai muhimmancin gaske na duba hanyoyin da za a bi domin a kawar da tashi-tashin hankula a nahiyar Afirka, musamman yaƙe-yaƙe. Shi ne kwamitin sa yin nazari aka gano cewar babu shakka yawan da ci gaba da tashi-tashin hankulan da nahiyar Afirka ke fuskanta shi ne ke maida ta a baya, kuma ba za a ga motsin komai ba sai an warware wannan matsala ta tsaro. Wani ƙwararre akan sha'anin tarihin Afirka kuma mai sharhi akan al'amura, wato Mike Omeri, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja ya ce babu shakka taron shi na da muhimmanci, amma matsalar ana shirya taron ne a watsi ba tare da aiwatar da manufofi ko bayanan da aka gabatar a wurin taron ba.
Muhimmancin taron ko hidiman shi ne idan an zauna akan tattauna a nemi hanyoyin yadda za a samu a maganta abubuwa ko ciwo da damuwa da ke a kasashen Afirka. Amma kamar yadda wannan zaman ta shekarar nan ta kunsa, lallai ana da damuwa akan yadda matasa sukan tashi su gudu su je neman hanyar abinci ko bunƙasa kansu da rayuwarsu a wasu ƙasa. Ba a neman maganin da yake kawo wannan abin daga farko. Kowane lokaci idan an zauna sai a magana bayan abin ya riga ya faru, ba a nema a duba menene ya kawo ga har an shiga wannan halin. In ba haka ba, ai maganganu kan an riga an yi ta hanyar samun kuɗaɗen shiga da sauransu duk an tattauna. Manufin ita kungiyar matu shekaru 18 ko 20 da aka yi domin a tabbatar cewa an samo da hanyoyin gyara rayuwar 'yan Afirka ne. So in bayan shekaru 20 ba iya yi ba, yaushe za a yi?
To yanzu idan ka duba jawabin da muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya ya yi a gurin taron, wato Farfesa Osinbajo, ya nuna cewar tashi-tashin hankula da fitintinu da ke faruwa a Afirka su ne abin da ke mai da Afirka baya.
Idan an yi haka to an fara dawo layi kenan, domin za a fara ɗauka damuwan Afirka ɗaya bisa ɗaya a nemo maganinta kuma a aikata ta, ba wai a ji a zauna a yi wannan dogon turanci kowa ya buga hannu ko ya jije kansa na gama a kama hanya ta shi a zauna a jira wani sabon damuwa ya zo don a ji a sake tattauna a nemi magani ba. Domin idan an kama ɗaya yanzu nan, ina tabbatar maka cewar ajenda na biyu zai kuma fuskanci wata abu daban. In ba haka ba, za mu zauna ne muna jira sai wata ƙasa kamar Amerika ko can da nisa in sun shigo mana da wata damuwa, sai mu kwashi kwanmu da kwarkwatanmu mu shiga neman maganin damuwan da muka samu, wanda ba mu muka aikata ba, ba da sanmu ba, amma domin son yadda su can ɗin za su gina ƙasashensu suka yi.
Mr. Mike O'Merrick, wani mai sharhi kan al'amuran Afirka, a tattaunawa da ne da shi a Abuja, Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ma Madalla a gaida Umar Faruk Musa a wani taron juyayi wanda suka rasa rayukansu sanadiyar cuta mai karya garkuwar jiki da aka yi a birnin tarayya Abuja. Shugaban kungiyar masu cuta a Najeriya da ake kira NAP1 a takaice ya ce har yanzu cutar na ci gaba da yaduwa duk da kokarin fadakarwar da ake yi a al'umma. Ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana.
Well, since 1986 that the first case of HIV was being reported, we have just one documented case in 1986.
Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai karya garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986, ba za a ce an samu gagarumin nasarar yaki da cutar ba. Shugaban kungiyar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta Najeriya NAP1 a takeice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan campaign din yaki da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama marigayin ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta Kudu. Dogaro ga tallafi daga ketare ke tazara lamuran da ana nasarar yaki da cutar, inji Omoshehin, wanda ke ganin sai duk kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan campaign ɗin kafin samun nasarar da ake bukata. Hakanan ya ce da cutar ta samu yaki ga nan-ganan tamkar yadda aka yi wa Ebola, da tuni an cimma gagarumin nasara. Hukumar Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta. Ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Ilwan Muhammad ke cewa.
Ana yi kuma duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi, ana aunawa cuta mai karya garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi, a kuma in yana da shi a tura shi wajen ba da magani. Wannan abin ana yin shi boye ne, ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wani an ga koya mutane yanda suke muna da abin a ƙasa. Tunda mata masu zaman kansu din nan muna gwada musu ko su yi amfani da nasu kororon roba na mata ko su yi amfani da na maza, an maza sun yi, saboda kar su ɗauki ciwo daga wani namiji, kan namiji ya ɗauki ciwo daga jikinsu, kaga zai tallafa wajen hana yaduwar ciwon a Najeriya. To ciwo mai karya garkuwar jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa ne, kuma kar a samu ciki cikin wasu zuwa zuwa, kaga wannan abun ya rage. Abin da ke damuna shi ne yara ba su da kuɗin yin aure, so wani ci sai sun girma ransu da su da su je wajen daddare, to kaga sun je sun dauko ciwo sai har sun kamu da ciwo mai karya garkuwar jiki.
Wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallansu, inda hakan kan jefa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar.
The women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence and of course at risk.
Nan ma wakiliyar Amurka ce a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar Borno da kasashen tafkin Chadi, inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa, inda da yawa wasu an ma kashe mazajinsu da kuma ƴan mata da suka rasa iyaye.
The US response on the humanitarian side totals $301 million in humanitarian assistance.
Akan nema sa Amurka don jin kai ta bada gudumawa dala miliyan 301. Akan karfafa gwiwar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce ƙarshen rayuwa ba. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin, amin amin summa amin ya Allah.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin nan, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shinkun gamsu da matakan da ake ɗauka wajen magance cutar da ke karya garkuwar jiki wadda ake kira AIDS ko kuma sida da Faransanci. Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan a yau, sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu haka mun buɗe layukan mu, kuma kamar yadda kuka ji a cikin rahoton da muka kawo muku yanzu ba da dadewa ba, Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya wadda ta fi yawan masu wannan cutar. Ga kira na farko mun samu daga Kano.
Mai magana Alaisan Dan Kaka Mai Fanta, wadda daga cikin shugabannin kungiyar zafin kanin Najeriya.
To Alhaji Sani, muna jin ka.
A gaskiya wannan cuta har yanzu na yaduwa. Dalilin kuwa wato an yi sanyi da yin kamfe da jawo hankalin mutane a kan ciwon, wannan ya sa mutane suka ji jikin su kuma su kansu asibitoci suna iya kokarin su amma rashin wayar da kan jama'a akan wannan ciwo ya sa abin yana karuwa ba kamar da ba kuma abin takeici yawanci wasu masu suke da ciwon sukan auri matan da ba su da wannan ciwon ko matan da suke da ciwon su yi aure ga mazan da ba su ci abin yana yaduwa ta wannan bangaren.
To Alhaji Sani, dama ba an ce a rinka yin gwaji ba kafin a yi auren nan, kana gani mutane ba sa jin wannan kiran ne?
Ke wasu ba sa yadda, wasu ma kunya suke ji su je wajen wannan gwajin. Domin wani na jin tsoro da a yi bayyana ya kuma sai a ga kaman abin nan.
To Alhaji Sani ɗan tata mai fanta kenan daga Kano, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Ya amurai dada wani a yi miki fata alkairi. Sunana ya Usuleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam ya Usuleiman, muna jinka.
To gaskiya ba zan yi mamaki ba dan an ce Najeriya al'amari na kara tafarkurewa game da wannan yanayi. Dole hakan ya kasance tun da su kansu hukumomin da suke wayar da kai kusan su suke kara ta'azzara wannan abu.
Ta yaya?
Saboda bayan da za a yi cutar nan an san kashi 77 ana daukan ta ne ta hanyar saduwa ta yanda bai dace ba. To amma kuma wai ba za a wayarwa da mutane kan illar saduwan da sauran rake su ba sai a ce wai ai amfani da kororon roba. To wannan kinga duk wannan wani al'amari ne da mu abin yana daure muna kai. Su kansu hukumomin su suke kara ta'azzara wannan abin, ya kamata su wayarwa da al'umma illar zinace-zinace da yanayin fadawa matan da ba nasu ba. Kaga wannan zai kawo rage irin wannan al'amura da sauran rake su a kasa. Nagode, sunana Usman Madaci, Allah ya sa tashi lafiya.
To malam ya Usuleiman Madaci, mu ma mun gode. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda, barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala, ina kiran ku da garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Malam Murtala, kana lafiya, menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayin nawa shine wallahi kaman za ku yi shirin nan dazu nake tambayar wani likita yake ce mutu. Yanayin yadda ba kaman da tafin ka ga an ce wannan ne cutar kanjamau ne zai yi wuya, amma ya ce saboda magunguna da ake samu yana rage raɗaɗi har zai iya bayyana a fili. Kuma abin da ni nake fahimtar abin da shi ne cewa kaman abin kin gadan ana tunanin irin mata marasa masu zaman kansu da mazaje masu da su yi mugun yawo haka su suka fi kama. To ni kila abin fa ya shigo cikin ma'aurata, shi sa kila abin ke yawa ganin ba a gwaji ga rayu aure da sauransu. Kuma ba dole sai ta harkar kila zina wadda saduwa tsakanin wanda ba ma'aurata ba, kila ko ta wajen allura da wani irin waɗannan ana iya kama wannan kila, shi sa alƙalamin ke ta hawa. Da fatan dai hukumomin lafiya za su ƙara zage dantsi, aka yi sun gaza kenan. Wannan gaskiya da fatan za ku tashi lafiya.
To amin, Allah ya sa malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Hello,
da wa muke magana?
Ina magana daga Lafiya, ya amana Allah bai bar mu cikin ba aiki.
To malam Bala, muna jin ka.
Inda muke magana game da wannan cutar da Allah ya rana mata. Wani cutar ne wanda yake ya kamata a koma ma Allah. A ci gaba a koma ma Allah, a ci gaba da roƙon Allah. Wannan cutar ne da cewa ta wanda Allah ya rana mata. Bayan haka muna buƙatar likitoci da sauran kuma likitoci su saka rawa zuwa ga wannan al'amarin. Zan su tunda wayar da mutane in mutum ya je ko awon jini ne da sauransu ana iya haɗu kaga wannan lalurar. Yan Allah su an kaɗai ana yin haka, ana iya gane waɗanda ke ɗauke da ita.
To malam Bala kenan daga Kwara, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Ajiya Maryam, barkin ki da waraka.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Bashir Tela ne da ganin lafiyan bari headquarter na jihar Nasarawa.
To malam Bashir, muna
jinka. Mun gamsu da iya kokarin da waɗanda suke wayar da kai da gwamnati da waɗanda suke yi. Sai akwai waɗanda suke da wannan cuta kuma suna yunkurin shafawa wanda bai da cutar kuma su sun san illar shi. Yana da kyau a ci gaba da wayar ma mutane da kai. In dai kana da wannan cutar bai kamata ka sa ma wanda bai da shi ba. Da fatan Allah zai kawo mana ƙarshen wannan cutar. Na gode.
To madalla malam Bashir Tela, mu ma mun gode da ra'ayinka. Har yanzu muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa karfe 4:49 mun samu wani kira daga Doma.
Na'am, to assalamu alaikum malama Maryam, barkan ku da kokari.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To alhamdulillah, kina tare da shugaban kungiyar muryar Nasara ne ta jihar Nasarawa, Garba Salim, likita radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To Mallam Garba Sala, muna jinka.
Yawa, to a gaskiya Mallama Maryam, da farko dai maganan ciwon AIDS din nan daga cikin kungiyoyi da ainihin hukumomi sukan shiga duk wani taro da za a yi, akan wayarwa da mutane kai. Kuma mutane sukan karbi wannan ainihin faɗakarwa da ake yi. Amma yanzu fa sakacin da aka samu na rashin ainihin wayarwa da mutane kai din da dan maganin da aka samu yana rage radadin nan ya sa mutane sun yi sake, an ga kamar ma babu ciwo. Saboda haka muna roko don Allah da Annabi hukumominmu da ainihin ma'aikatan kiwon lafiya da sauran kungiyoyi su sake tashi tsaye a sake faɗakar da mutane domin a dakile wannan ainihin cutar. Gaskiya tana nan tana yaduwa, gashi yanzu Najeriya ta zama na biyu. Wannan abun ya kamata dukkan mu jama'a mu guji wannan abun.
To Mallam Garba Sala, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Azare.
Assalamu alaikum Hajiya, sanninki da aiki.
Barka ka dai, da wa nake magana?
Ina magana da Kwamar Sa'idu da kuwa ciyaman na kungiyar taimakon marayu marasa galihu da yan gudun hijira na karamar hukumar Katagun zone gaba daya. Katagun zone gaba daya a jihar Bauchi.
Comrade, muna jinka.
Yawwa Hajiya, dauko maudu'i mai muhimmanci. Abinda zan yi kira ga al'umma shine, wasu suna gani sai ta hanyar banza ne ake daukan wannan cuta, kuma alhali ba haka bane. Yawanci ta aski kamar yadda ake fadakarwa ta yankan farce da sauransu, ta ko ina idan Allah ya kaddari zaka samu wannan ciwo zaka iya samun shi. To dan haka dole ai ta kira ta ko ina ana kiyaye irin wannan cututtuka, tun daga yanzu har an ce Najeriya ita take ta biyu wannan ciwo. To mu ma da kanmu da kungiyoyi da sauran al'umma muna da irin gudunmuwa da zamu bayar ta hanyar gidajen rediyo da sauransu, da zama da al'umma haka wuri-wuri, ba irin zaman daba ana kace nace ba, ana faɗakar da mutane irin wannan yaya za a yi a tsare irin wannan cuta da take bazuwa, da irin kuma duk idan aure ya tashi akasari zaki ga kamar yankin ƙauyuka da sauran ƙananan hukumomi sai kiga an yi aure ba a je an yi test ba. To yanzu wayewa ta samu da irin wannan test din, da irin test na sikila da sauransu, duk ana wayarwa mutane kai. To amma kin ga wasu sai su yi burusu sai Allah ne mai kawo kawai a je a daura aure.
To Comrade Sa'idu da huwa kenan daga Azare, mun gode da ra'ayinka, kuma anan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na ci a karfe 4:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kacho kam labarin wasannin mu na ranar yau zai mai da hankali ne a kasar Jamhuriyar Nijar, inda kasar ta kafa tarihi ta hanyar dan wasar ta na kare kai na wasannin taekwondo cewa da Abdulrazak Isufu Alfaga, wanda ya lashe tugullar zinari a karawarsa na neman kambe na duniya na wannan wasannin wadanda suka wakana a garin Muju a Koriya ta Kudu. A wurin wasannin Alfaga ya lalabe dan kasar Mali daga farko, sai dan kasar Faransa, yannan dan kasar Brazil kamin ya yi waje da tauraruwar wannan wasar ta taekwondo ta kare kai ta nahiyar Afrika a wasan kusa da na ƙarshe, cewa da ɗan kasar Gabon Anthony Abam a ajin ɗan kilogram 87. A wasan ƙarshe Alfaga ya yi nasara gaban ɗan kasar Birtaniya cewa da Muhammad Shaw, a cewar Maitre Kodo mai horar da yara a jamhuriyar Nijar. Wannan nasarar ta Abdulrazak Isufu Alfaga abin farin ciki ne ga dukkan ƴaƴan jamhuriyar Nijar.
Wannan abu da Alfaga ya samu ya zama champion, samu medal d'or, wannan farin ciki na gare mu metru ka gaba da bakin Nijar. Farin ciki na gare su wannan abu da Alfaga ya yi, saboda Nijar wasanni ba ta samu dan Nijar su dai wuri wasa a zama champion du monde din ba Isufu Alfaga ba.
Suma waɗansu ƴan kasar ta jamhuriyar Nijar sun nuna farin cikin su game da wannan nasarar ta Isufu Abdulrazak Alfaga musoma da Sanusi Alhaji Idi Tune.
Wannan abu mu muna murna matsayinmu na ƴan Nijar. Abinda Nijar ba ta taba ba, yanzu gashi mun samu, amma an samu medal.
Farko dai suna na Ibrahim Mishayi,
dan wasa ne wanda nan Nijar din mu kowa na alfahari da shi, kowa da
Umaru
Salif Masal. Dole mu nuna jin dadin mu, jin murna saboda inda don anka ce Nigerian ya heta cikin kasar duniya gaba daya, cikin duniya ya shiga an hada kwambala, kuma har ya kasance Allah ya bashi nasara. Gaskiya wannan sai mu ce mu gode wa Allah subhanahu wataala da yabba dan kasar Niger wannan sa'a.
A bangaren wasannin kwallon kafa kuwa, kwamitin take kula da shirye-shiryen zaben sabon shugabannin hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ake cewa FENIFOOT sun bayyana sunayen Salifu Meyaki da Colonel Jibril Himapele a matsayin waɗanda suka cika ƙa'idodin yin takarar neman zama waɗanda za a zaɓe su a matsayin shugabannin hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger a nan gaba, yayin da kwamitin ya bayyana sunayen Abdulrazak Hima Sule da Umaru Sule a matsayin waɗanda ba su cika waɗannan ƙa'idodin ba, sai dai suna da damar su ɗaukaka ƙara akan waci da aka yi da takara karin nasu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwadni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana 'yancin kai daga Burtaniya a shekarar 1776 domin samawa dukkan Amurkawa damammakin da ba za a taɓa kwace musu ba. Cikin waɗannan damammaki kuwa sun haɗa da rayuwa cikakken 'yancin kai da kuma kasancewa cikin farin ciki. Thomas Jefferson shine shugaban da ya rubuta furucin 'yancin kai, wanda ya yi amfani da kalmar damar da ba za a taɓa kwacewa ba, wanda ke kiraran abubuwa guda biyu game da 'yancin ɗan adam. Na farko ya ce, ba gwamnati ce ta bamu wannan 'yanci ba, muna da su ko da gwamnati ba ta bamu su ba. Na biyu, ba za mu taɓa sadaukar da wannan 'yanci ga gwamnati ba ko da amincewarmu, ba za a iya kwace mana ba, kuma ba za mu bari a raba mu da shi ba. Mr. Jefferson ya yi daidai da ya yi wa 'yancin Amurkawa wannan fasara, saboda wannan fasara ta yi daidai da 'yancin da Amurka ta samu daga Burtaniya. Ta waye kamar yadda ya ce, ya dace muddin bayan kuntatawa ta lokaci mai tsawo, gwamnati ta ci gaba da kin mutunta 'yan ƙasa da kuma ba su 'yanci. Juyin juya hali ne abu na ƙarshe ga Amurkawa. Sai da suka sama wa kansu sababbin dakaru domin tsare rayukansu, ba domin saboda gwamnati mai mulkin kama karya ba, amma akan yadda aka tsara domin rage mulki cikin tsananin kunci. Wakilai 56 da suka rattafa wa fassarar 'yancin kan Amurka hannu ba su ɗauki ayyukansu da wasa ba. Sun shiga hatsarin zarginsu da cin amanar gwamnatin Burtaniya, amma suka gane cewa hakan ya zama wajibi. Benjamin Franklin, mafi shekaru a cikin waɗanda suka rattafa wa takardar ba da 'yancin kan hannu, ya ce, hakika ya zama wajibi ne mu kasance tare, ko kuma idan ba haka ba, to lallai babu shakka za mu kasance a warwatse. Sun shirya sadaukar da rayukansu domin samarwa kansu 'yancin da ba za ta kwace musu ba, ta kasancewa kawunansu a haɗa ne kaɗai suka samu wannan nasara. A wannan rana ta 4 ga watan Yuli, Amurkawa na murna zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai da kuma jarumtakar da maza da mata da suka sadaukar da kawunansu da ba da rayukansu wajen samar da 'yancin da ba za ta kwace musu ba. Hakika ya kamaci kowane ɗan adam. Haka a ranar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai, ba bikin samun 'yancin kai kaɗai Amurkawa ke yi ba, amma ya haɗa da dukkan 'yancin da bal'adama suka samu a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
A gaida Ibrahim Jarmai, yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To, a yau 4 ga watan Yuli ne Amurka suke bukukuwar ranar samun 'yanci domin tunawa da 'yancin kai daga mulkin Ingila, yayin da miliyoyin Amurkawan suke bukukuwan cikar shekaru 241 da samun 'yancin kai a duk fadin ƙasa. Hukumomin tsaro kuma suna can suna ɗaukan sabbi da matsaffin dabarun tsaro da aka sani domin tabbatar da kare lafiyar jama'a da suka taru suke shagulgula. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙona ton 60 na magungunan jebu da aka kama a ƙasar a cikin wannan mako. Wani jami'in kwastam na Kamaru, Marcel Kamgan, ya ce waɗannan magungunan sun haɗa da na warkar da ciwon sukari da hawan jini da sankara ko daji, kuma an shiga da su ne domin sayarwa da jama'a a kantunan magunguna da kuma gefen hanya. Ya ce waɗannan magungunan na jebu suna da matuƙar hatsari ga lafiyar jama'a, kuma suna iya kashe masu amfani da su.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.